sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kadamusi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Janairu a babin rahotanni za a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da makamantansu a yankin ganin hakan na taimakawa ma sauran matakan tsaro
Najeriya Navy din sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area
za kuma a ji cewa a yayin da hukumar zaɓe da bangaren tsaro ke tabbatarwa yan Najeriya cewa an shirya tsaf don gudanar da babban zaben shugaban kasa kungiyar IPOP na barazanar hana ruwa gudu wanda har yasa jama'a na cewa
gwamnati ya hito ya taimake mutane yanda za su yi su sa musu security yanda za su je su karba kuma mun da roƙo ubangiji Allah ya to ya jara mana Najeriya
kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda makarantun allo kan bayar da tarbiyya ga matasa muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ne lafiya ga labaran duniya kasar Ukraine ta ce dole ne kasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin da zakaranta ke fuskantar karin matsin lamba daga karin Russia da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron kungiyar tuntuɓar tsaron Ukraine na kawancin NATO a Ramstein na kasar Jamus ranar Juma'a an kashe fararen hula da dama cikin ƴan kwanakin nan da makamai mai linzami na Russia wani hari da aka kai wani kasafarin gida a birnin Dnipro a ranar Asabar ya kashe akalla mutane 44 ciki har da ƙananan yara da dama abin da ya faru a Dnipro cewa gaskiya Russia tana shirya wani sabon yunkuri na ƙara himma a yakin kuma yanayin tashin hankali nan gaba zai buƙaci yanke shawarar samar da tsaro duk da wannan yana jaddada muhimmancin da ke da shi na daidaita kokarinmu a kokarin dukkan mambobin kungiyar dan kare Ukraine da diwaicinta a cewar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ɗaya bangaren kuma yau Laraba wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi hatsari a wajen babban birnin kasar ta Ukraine ya kuma kashe akalla mutane 14 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirki da wasu manyan jami'an ma'aikata cikin gida da wani yaro da ke ƙasa jama'ai sun ce hadarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara a Burberry wata unguwa da ke gabas da Kyiv wato yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa jirgin mai sauko ungulu ya fado da sanyin safiya ba ko hatsari ne ko kuma da alaka da yaki ko da yake a baya-bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin kasar ba shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a cikin sakon da ya aike ta kafar sadarwa Telegram ya umarci hukumomi da su gudanar da bincike da halin da ake ciki labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yan uwan waɗanda hadarin jirgin sama ya rutsa da su a ƙasar Nepal na cikin yanayin rashin hakuri yayin da suke jiran hukumomi su gudanar da binciken gawawwakin yan uwansu tare da mika su domin a kona su jirgin na Ethiopia Airlines dauke da mutane 72 ya fada cikin wani kwazazzabo a ranar Lahadi ta gabata yayin da yake kan hanyarsa zuwa sabon filin jirgin sama na Fokra da aka buɗe a tsaunin Himalayas babu wanda ya tsira daga cikin jirgin har ya zuwa yanzu dai hukumomi a ƙasar dai ba su ce kufan ba game da binciken gawawwakin mamatan amma an ce da yawa daga cikin gawawwakin sun kone sosai a yau Laraba ne ake ci gaba da neman mutum guda ɗaya tilo da ya ɓata tare da taimakon na'urorin nutso da jirage masu saukar ungulu tawagar ƙwararru daga kamfanin ƙera jirgin ATR na Faransa sun ziyarci wurin da hatsarin ya faru a Fukara daga ƙarshe an wanke 'yan jarida ƙasar Philippines kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya Maria Ressa a yau Laraba bisa zargin ƙin biyan haraji wanda ita da wasu masu suka suka ce wani bangare ne na yunkurin tsohon shugaban kasar Rodrigo Duterte na tauye 'yancin 'yan jarida kotun ɗaukar ƙararrakin haraji ta yanke hukuncin cewa masu gabatar da ƙara sun kasa tabbatar da fiye da shakku mai ma'ana cewa Ressa da kamfanin iyayen gidan labaranta Refla sun kasa biyan haraji kan wani zuba jari da kamfanin Omida Network na Amurka wani kamfani saka hannun jari yayi da take magana Risa ta shida manema labarai a wajen kotun cewa gaskiya ta yi nasara adalci ya yi nasara replied ta buga wata sanarwa mai cewa shawara ita ce nasara gaskiya akan siyasa
To Safiru Hashin Gumul aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da sababbin yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da dangogin su a yankin tafkin Chadi saboda maganin yan bindiga masu amfani da yankunan ruwaye a matsayin mafaka tuna dai masu fashin baki da sauran yan wajen suka shiga bayyanar ayoyin su kan batun Hassan Maila Kaina gare ka
Tarzomar masu tada kayar baya da ya kunshi bangarorin yan ta'addan Boko Haram da ISWAP da baya ya kasara hada-hada a yankin tafkin Chadi da ya hada hancin kasashen Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin, kazalika akwai kuma dimbin tsibirai da suka zagaye wurin. Kuma irin yanayin da yan ta'addan Boko Haram suka yi amfani da shi kenan inda suka ci gaba da tafka aika-aikar su. To sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojojin ruwan Najeriya ke takawa a wannan yanki yanzu labarin ya sha bamban al'amarin kenan da yasa wata kungiyar da ke gangamin yaki da ta'addanci mai suna Brave It da hadin gwiwar mutanen yankin ta shirya wani babban taro na kasa a nan Abuja akan halin da ake ciki Dr. Abubakar Muhammad Sani shine uban kungiyar
kasudin wannan taro na yau dan mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaki ta ruwa ko ana ce musu Nigerian Navy mu fadakar da duniya wa'annan bangare na jami'an tsaro suna kokari Boko Haram ne ɗan wannan da ake kiran su ISWAP wanda su suke kiran kansu sojojin khilafa su ne a wannan area za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban je shikenan tare su yi ma zai rescue din mutane sojojin khilafa sun mai da wannan gurin ya zama kaman safe haven nasu an dade ana ta babatawa da su abun yaki ci yaki cinye an sai kayan yaki an sai abubuwa da yawa jiragen ruwa da su wane ne gaba daya to ya taimaka Najeriya Navy din sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area
daya daga cikin dattawan jihar Borno Professor Khalifa kwa shi ya jagoranci wannan taro
wallahi da inda da za a yi ma sojan ruwa wata ita bata magana bata cika magana bane amma da ake babu sojan ruwa babu yarda za a yi a cimma wannan nasara domin tafkin Chadi din na gaba da akwai irin kirta don suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa da Navy din babu dama a sha domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger su sulale su je Chad ta ruwa
duba da irin rawar da matasa yan sa kai din nan wato civilian JTF suka taka yasa na tambaye daya daga cikin wadanda suka kirkiro civilian JTF din wato Abba Aji Kalli da ake kira Elda ko to wace fuska yake kallon gudumawar da mai kallo suka bayar
in fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba yafi shi yawa amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad Niger Cameroon so da jirgin ruwa sun yi kokari dan ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu dan yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba sai suka fara kawo hadin kai da sojojin ruwan namu da nasu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan to a yayin da hukumar zaben Najeriya INEC da hukumomin tsaro ke ci gaba da tabbatar ma yan Najeriya cewa an yi cikakken shirin gudanar da zaben shugaban kasa cikin kwanciyar hankali ita kuwa kungiyar IPOB ta rajin kafa kasar Biafra cewa take za ta hana zaben a yankunan kudu maso gabashin kasar ga Lamidu Abakar da cikakken rahoton
A yanzu dai akalla kasa ga makonni 6 suka saura a gudanar da babban zabe na kasa na shekara ta 2023 'yan bindigar kungiyar nanta IFOP da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra wadda Musa Nnamdi Kanu ke jagoranta zu sun fara ayyana cewar ba za a gudanar da babban zabe ba a yankin na kudu maso gabashin Najeriya bisa la'akari da yadda 'yan bindigan suka tashi tsaye wajen kai hare a wuraren aikin zabe a yankin ɗan bindigan na IFOP da sun halaka ma'aikatan hukumar zabe da dama kuma jami'an tsaro kuma duk wani mai ansa sanye da kayan sarki a yankin na kudu maso gabashin kasar ko a baya-bayan nan sai da wasu ɗan bindiga suka kai hari kan kayayyakin aikin hukumar zabe a jihar Imo dake kudu maso gabashin kasar inda suka kona ofishin hukumar zabe ta kasa tare da halaka wani jami'in tsaro kuma jikkata wasu da dama haka kuma kungiyar ta IFOP ta sha alwashin cewar hukumar zabe ba za ta raba katin zabe ba da kuma gudanar da zabe na kasa dungurungum yan yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da nuna matukar fargabar su ga ma abin da suke cewa tana cewa ne batun hana jama'a karbar katin zaben su wanda ya riga ya kammala a hukumar zabe ta kasa abin takeici ne muna kira ga hukumomi a kasar da su dauki matakai na ganin cewa mun karbi katin mu da kuma gudanar da babban zabe na kasa
so that we can also participate in the election
abin da za a yi mu taimake ku mutane gwamnati ya hito ya taimake mutane yanda za su yi su sa musu security yanda za su je su karba kuma mu roko ubangiji Allah ya to ya jara mu na Nigeria
Hukumomin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun sha alwashin cewa za a gudanar da babban zabe ba tare da wata tangarda ba. Alhaji Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi daya daga cikin jihohin da ke fuskantar kalubalen tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar.
Insha Allah mutanen muna na bakin kokari. Mun riga mun shirya duk wani dangaren baya ya so ya taso. Kulam ko ka da shi ko balle a ce an ganka da bindiga inda ya fita da bindiga to sai ka dau ba za mu yadda ba to saboda haka nan shi yasa su ma masu rufe zaben suna yin shi a cikin lami lafiya a cikin tsara kuma mun rarraba yan sandan mu da hadda na ciki to duk abin da za mu yi wanda ya kamata a yi muna yi ba tabbatar da cewa dai komai ya je daidai in Allah ya
da haka kuma na tuntubi wani tsohon jami'in tsaro wanda ke da kamfanin tsaro a Najeriya wato Jode Security Alhaji Ali Orojiwa Mako kuma ga abin da yake cewa
duk da wayannan bargurgudin irin su IFOP da sauran yan banditry muna ganin irin nasarorin da ake samu yanzu gare su insha Allah ba zai hana ayi zabe ba sannan wayannan kurayi ne kawai suke yin iska saboda dama aka ce mutum na tun da kashi ne don wani ya ji tsoro
hukumar zabe a Najeriya dai ta sha alwashin cewar ta shirya tsab domin gudanar da babban zabe a Najeriya sannan ta tabbatar da cewar batun tsaro yana hannun rundunonin tsaro a kasar gwamnatin jihar Anambra Charles Salodu ya ayyana neman belin jagoran kungiyar nan ta IFOP da ke rajin kafa Biafra wato Musa Nnamdi Kanu wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana a matsayin kungiyar ta'adda Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
a gaida Lamido kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan yanzu kuma ga rahoto na musamman
a halin yanzu bankuna sun fara aiwatar da tsarin nan na shirye naira 500 ga dukkan jama'a a mako ko kuma naira 100 a kullun kana da shirye naira miliyan 5 ga company a mako a Nigeria to ko mai jama'a za su ce a game da wannan tsarin
tunana Abubakar dan gidan gero to a banki na anshi 30 na shi 250 awo amma ai mun bayanin cewa an shi 500 ga sati da tsaya haka wace hujja suka baka na ka tsaya akan karban naira 500 kawai sun bani hujjar cewa wannan 500 din haka sun ka azara su tsari awo kuma dan mutun na son ma kari suna ya kara mai amma a duk 200 sai sun ta zama kudi naira 300 duka za su zama 300 amma ko nawa kake so ana baka ko nawa kake so ana baka amma za a ta zama kudi 300 amma 500 sune kaida wanda ba ya ma caji
to kai ka ji wannan mataki da bankin Najeriya ya dauka
to ba mu ji dadi ba wallahi ba mu ji dadi saboda mu talaka dai ba mu ji dadi ba
sunana Hassan Ahmad Tangaza ina zaune ne sai wani yazo daga cikin customer yazo yayi deposit din 400 kudi to sai suka tambaye shi yayi transaction a cikin wannan satin nan
kuma ya cire kudi kenan
eh ya cire kudi kenan ta ATM ko kuma ta POS suka yi mai wannan tambayoyin sai ce bai ba sai ka ce to abin da ya sa maka tambaye ka 400 da kake son ka cire in ya zama to ka cire 500 a wannan satin nan to ba za ka sake cire komai ba ma'ana kenan duk abin da suka mai bayani duk kullun 200 kawai za ka cire a cikin sati daya
sunana Gaga Muhammad
a wannan sati da muke ciki ka je banki
a ban je ba
to kana labarin cewa banki ya fara ka'idan nan da aka ta cire naira 500 a sati
wai abokina da yaje cire kudi zai wuce kasuwa da kan kudin ina san ce kamar miliyan 3 ko 4 kai an gazo an ka ce mai 200 za a bashi to mutum ne zai je kasuwa ya cire kudi ki tai kasuwa ka tai da 200 mutum ne zaka je ka sai kaya gare shi kamar na miliyan 5 ko miliyan 6 shi mutum ne a wurin su ba su da banki shi akan ranka shi bai da akan ka zo kana sayan saniyan mutum ta 500 ko 600 ka ce mai ya kawo akan ka bashi ka tura mai kudi tunda shi bai da shi
kamar da shi abokin ka je cire kudi aka ga mai kaidan naira 500 kawai za a cire a mako me yace
shi kan bai koyi wata daya ya basu wuri dan akwai wani masu POS da je can ya karbi kudi ne ya wuce a ce to shi gaskiya bai ma koma sa kudin shi banki ma bale ai mishi haka
idan aka ci gaba da wannan shiri na babban banki na cire naira 500 a mako da kuma kudin da ake ba manyan kamfanoni kamar naira miliyan 5 su ma a mako ya kake ganin wannan tsarin zai tafi
wannan tsari abinda nake gani hakikanin gaskiya kura ta kai bango an kure talaka makura taraka babu abinda yake ille mu daga titi mu nuna ba yadda ba saboda shi dai ne an rige muna talaka yana da inci idan an ka tauye mai haƙi ya fita ya nuna bakin cikin sa to a jira mu bakin titi shire muku dun naji da mu to saboda ba mu bari mutum duk ko mutum ko kaje muna kasa muna ji muna gani
ba ha ganin babban banki ya fito da wannan tsari
babban banki
ne a taimaka ma mutane a aje musu kudin su
a aje musu
a rage yawo da kudi cikin hannun mutane
a kananan hukumomi da gare mu 774 akwai sama da wajen kusan kananan hukumomi 400 wani gwada rabar bankuna kuma duk mafi yawansu yan kasuwa ana irin mutalakawa su ne za a kwanta ma wani mai arziki ne zai kwanta talakan talaka ne zai mutu duk abin da aka wa mai rai talaka yawa Buhari to wallahi babu wanda ke da laifi wannan ille Buhari
amma ba Buhari ke aikin banki ba shine shugaban bankin Najeriya ba zaka dora masa laifi
ubangiji ma halicci shi daya hisha cikin kasa ga duk abin da bai da shi ba wallahi in dai na bangaren wanda sai babu wanda ya sai shi
sunana baban gida ban shi da kudi a banki ba saboda mun je tsaron kudi banki ana cewa dukkan da aka sai an sa na ka iya ka kado 500 to a mako a sati ko a wuri 200 a mako 500 an sai ya fara aiki mu kuma yan kasuwa da kauyawa ne mu bala zuwa bala sayar dabbobi a cikin daji ne wayan maza da bakin dabbobi a cikin daji ba san magana da transfer ko wani abu ba shi da kamar su kudi ka dau dabba ba su da account ba fu yawanci an sare mutum 1000 da ka samu 90 ba mai account 10 da ka samu mai account
to yanzu ka dadin wannan tsari
a bakin ciki da jibugu mugu saboda su an kashe bana kasuwanci saboda mai daukar miliyan 3 ke shirka kasuwa je sayayya an ci 500 da a bashi kuma a mako ba wai rana daya ba yaushe zai cika kasuwanci
to yanzu wace shawara zaka ba babban bankin Najeriya
shi kan shi yasa abin da yayi to ka zai dauka ya san ya tashi haka dan adam ya tashi zuka ya tashi talaka saboda talaka ne aka ba kowa aka wanda ba illa talaka dan mun sulhu da cewa su kudi suka samu su kudi suka haka saboda siyasa kaza kaza mai kudi shi ina ruwan shi sai koyi kudi ne aje mai asali lokacin da tayi bukata sai wata fasa ko sani yanzu wanda ka je ma kasuwa baka zama kudi baka dabba ko hankero ko hatsi ko wani abu
Jihar
Kebbi a wani gari
Mallam
Muhammadu ka shirku a wannan sati da muke ciki a can Jihar Kebbi
eh na shirku kamar nawa ka cira
miliyan 1 amma kan wani ne kan wani ba za ka cire ko wani ba fi kuma
okay da yake kana da company duk sati miliyan 2 za ka cire
miliyan 2 za ka cire kuma ba wani
to ko akwai wani charge da suka yi ma lokacin da kake cire kuɗin
kan ba ka cire kuɗi
to kamar wannan nan kuɗi da ka cira miliyan 2 kamar sai sai ka abin da yake a sati
ba sai ne ba
ta kaga wannan tsari
kan kan zai rabi wallahi
ni ne a logo da mai engine
to ya kaga wannan tsari babban bankin Najeriya a game da cire kuɗi
eh to wannan tsari mu mun ga abin mun kawan bai ba sannan kuma tsarin da aka ce a bi haka talakawa za a cuta ko mu talakawa yanzu ga shebe kai mu je baki tafi mu je mu lemi injin kanmu
to amma babban banki ya fito da wannan tsari ne domin kuɗi su daina yawo cikin hannayen jama'a da kaucewa irin ta'asar barayi da sauransu
eh to barayi zura za a same su ne baka nemi kuɗi ka bani baka taba kayan ba ni zan je daji in wale ne noma in sai abin noma na inje ne abin na ci a ce ko wannan kan kai kuɗi ban da man cire kuɗin suka ji 100,000 a sati wani kamiyan shi a sati a dubu sati
a 500 ne ake cirewa a sati
to 500 bai bin kasuwanci yanzu nan abin nan za ka sai 500 a sati haka abin shi ka ci da gidanka wannan tsari bai mai ba an da shi mutane kuma muna nan shire da in ma yanka to za mu wace mu mutane mu ne wani wanda suke ba mu bukatun mu zabe su mu ji wannan mutum mu ci ta na
to ya ku kai ku gano wadanda za su canza muku wannan tsari na banki a cikin wadanda ke takara
eh masu mulki da su kawo wannan tsari sai mu ne ya da mu zabe wani
sunana Alhaji Abdullahi Kare wanda an ka sani dan da jija cikin garin Koko
kana labarin tsarin nan na babban banki na zarar ko na ibar naira 500 a mako ya fara aiki
ina da labari amma gaskiya a ka'ida bai yi ba
mista ka ce bai ba
abin da yasa ni ce bai ba yanzu wanda adda miliyan 10 an ce ga 100,000 gari ne ina dadi akwai wanda kasuwancin shi ya fi karfi na miliyan 100,000 ma gari ne an ce ka ga 100,000 gobe ka ga 100,000 to wanda ka sai ka na 700 ko 800 ya zaka yi masa
kasashen duniya da dama ba su amfani da kuɗi a fili suna sana'a ce ta kuɗi a cikin banki me zaka ce
eh to wayannan kasashe ba da su da Najeriya ba saboda sun yi yawancin ilimi yawancin mu duka mutane mu kan kasuwa in mu abuta zuwa daji a son kawo gare mu ba kasuwan birni gare mu ba wani ko babban waya bai da wani ma bai san abin da waya ba wani ma sai ya ce ma don Allah ka diba mai lambar wani in kira wani sai an ce haka an bada aiki
shi ma wani mai sana'ar cire kuɗin tafi da gidanka wato POS a Ibadan ya ce wannan tsarin ya shafe su
sunana Sani Muhammad Dargaje sana'a ta POS ya shafe mu tunda kaga idan za mu yi transfer wannan ba mu da dama ko miliyan nawa ka kawo idan muna da shi a account din mu za mu tura ma wannan ba damuwa amma bangaren kwastomomin mu da suke cire kuɗaɗe wani zai cire miliyan 1 wani zai zo ya cire miliyan 2 a ATM to yanzu an ce 500,000 ne kaga wannan abun dole ya shahe mu shi ma kwastomomin da yake cire kuɗi dole abin ya shahe shi
to yanzu ana ka gani ina mafita ga wannan matsala
to mahita dai mu mun so shi babban bankin Najeriya ya dubi sassabtawa bangaren POS saboda in aka yi lissafin dubanbanin mutanen da ke ci bisa bangaren kasuwanci na POS suna da yawa sosai sannan wani ma bai da mazarhin da za a zo a cire 500,000 wurin shi wani 20,000 ne wani 30,000 wani 50,000 kuma haka ne ake ta manage dai yana ci da iyalin shi to yanzu an zo an kawo wannan tsarin to kaga dole abinda muke samu zero wasu ma karshen ta kasuwancin nasu za su rufe
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni
wasanni a takaice
da Alhaji Aliyu Bahamma ta aka zaba yayi alƙalanci a wasan zakarun kasashen Afirka da ake cewa CHAN tsakanin Ghana da Sudan ranar Alhamis ɗan kasar Algeria su biyu Abbas Akram Zarhouni da Ibrahim El Halomi Sidi Ali jami'i na hudu ne Sanso Almendo Albacao daga Mozambique Pedro Alago Ondo Abeku daga Equatorial Guinea wadda yayi match commissioner a wasan farko da aka shaka yi a hannun Madagascar zai ci gaba da rike matsayin nasa na kwamishinan wasa dan Mauritania Baida da Hanini jami'in VAR bayan kayyade da ta sha hannun Madagascar a wasan farko ya zama wajibi da Black Galaxy ta yi nasara akan Sudan a wasan ran Alhamis duk da samun maki uku da goluka uku a dalilin janyewar Morocco daga gasar kasar Ghana ta sami kanta tsaka mai wuya gabanin wasan ta da Sudan duk wani abu kasa da maki uku zai zama iyakan Ghana a Algeria. Akan Hasafok ta cimma kullaye jejeniya da Maxwell Abeque tsohon dan wasan Olympics kuwa mai shekaru 24 da jimawa ba shi da club tun bayan da jejeniyarsa da Great Olympics ta kare a can baya cikin watan Agustan shekara ta 2022 an tayaya ta radin cewar ya mika wuya ga House of Oak kan ƙarya sai gashi yanzu an ba da sanarwar cewar ya cimma kullayar jejeniya da tsohuwar zakaran Africa kuma za a gabatar da shi a matsayin sabon kamar da Haas ta yi a lokacin nan ya kulla jejeniyar shekaru 2 da za ta kai shi gayyuwa klabin wasa har watan Janairun shekara ta 2025 kwararren dan wasan ya girgiza ligin Ghana a can baya kuma ana sa ran zai zama ƙarin ƙaimi wa Slav Komatika yanzu ya zira kwallaye 20 cikin kaka biyu da yayi wa Great Olympics wasa kan kwandilansa ta kare babban mai koyar da House of Oak wasa Slav Komatika ya rinka yabon dan wasan sa Linda Matangi dan wasan ƙasa da shekaru 20 na DR Congo ya yi wasansa na farko wa Fobians ne da sun kakkara da Kim Faisal a ranar wasa na daya Linda ya burge ainin a wasansa na farko wa Fobians yayin da aka canja wani dan wasan ya shiga wasan da sun kai baran-baran da Kim Faisal ya ci gaba da nuna bajimtarsa da sun kakkara da Smartex a Accra Sports Stadium a ranar Lahadi yanzu dai Slavko ya gamsa ainin da salon wasan dan wasan tsakiyar tunda ya haɗe da sauran ɗan wasansa. Shahararren tsohon ɗan wasan baya na Manchester United Rio Ferdinand ya yi imani ɗan wasan tsakiya na Brazil Casemiro ya yi wa Thomas Partey tazara. ‘Yan wasan tsakiyar guda biyu dai. Kusoshi ne a klabin ɗinsu daban-daban sai dai gardama ta rinka harɗewa a kan wadda ya fi ɗan uwansa wasan tsakiya a filin dandalin sada zumunci. Ferdinand ya nace cewar lambobin Casemiro ya ɗibiya shi gaban ɗan wasan na Ghana na jin muhimmanci ga kungiyoyinsu za ku iya jayayya duk bangarorin daidai amma in ka koma bisa alƙalluma Casemiro ya yi wa Partey tazara ya faɗa a kan vibesinsa da podcast guda biyar a ba na jin Partey ya kai isasshen ɗan wasan tsaron baya da zai ja da Casemiro in ji shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Tsage da rituwar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice kasar Ukraine ta ce dole ne kasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin da Dakarin take fuskantar ƙarin matsin lamba daga dakarun Russia da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron kungiyar tuntuɓa tsaron Ukraine na ƙawancen NATO a Ramstein na kasar Jamus ranar Juma'a. An kashe fararen hula da dama cikin ƴan kwanakin nan da makami mai linzami na Russia. Wani hari da aka kai wani katafarin gida a birnin Dnipro a ranar Asabar ya kashe akalla mutane 44 ciki har da ƙananan yara. A ɗaya bangaren kuma yau Laraba wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi hatsari a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirki da wasu manyan jami'an ma'aikatar cikin gida da wani yaro da ke ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya auku ne kusa da wata makarantar renon yara a Vrovri wata unguwa da ke gabas da Kiev. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa jirgin mai saukar unguli ya faɗo da sanyin safiya ba. Ko hatsari ne ko kuma yana da alaka da yaƙi. Ko da yake a baya-bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin na ƙasar ba. ‘Yan uwan waɗanda haɗarin jirgin sama ya rutsa da su a ƙasar Nepal na cikin yanayin rashin haƙuri yayin da suke jiran hukumomi su gudanar da binciken gawarwakin ‘yan uwansu tare da miƙa su domin a ƙona su. Jirgin na Yeti Airlines ɗauke da mutane 72 ya faɗa cikin wani kwazazzabo a ranar Lahadin ta gabata. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokra da ke da aka buɗe a tsaunin Himalayas babu wanda ya tsira daga cikin jirgin. Har yanzu dai hukumomin ƙasar ba su ce uffan ba game da binciken gawarwakin mamatan amma an ce da yawa daga cikin gawarwakin sun ƙone sosai. An wanke ‘yar jaridar ƙasar Philippines kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya Maria Reza yau Laraba bisa zargin. Wato bisa zargin kin biyan haraji wanda ita da wasu da suke suka wani bangare suka ce wani bangare ne yunkurin tsohon shugaban kasar Rodrigo Duterte na tauye haƙƙin 'yan jarida.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Daddy, da kuma engineer mu Love, ni Ibrahim Kalabaki Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.